Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Najeriya kullun za su iya kama muka tsaya ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da kuma niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji kokarin wata kungiya mai zaman kanta a jihar Kaduna na canza rayuwa almajirai masu karatun allo. Sai kuma wata sabuwar kalubala da waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a jihar Niger suke fuskanta. Kwararru za su tsokaci kan rahoton da ya nuna Najeriya na matsayi na hudu a jerin kasashen da aka fi fuskantar kashe-kashe a duniya. Sai kuma shirin a dawo lafiya na Baba Yakubu Makiri, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum, wasu saurare ga labaran. Shugaban Koriya ta Kudu da kansa ya isar da wani sako ga shugaban Amurka Donald Trump cewa shugaban Koriya ta Arewa na son ya sake ganawa da shi nan ba da dadewa ba don ci gaba da kawar da nukiliya a yankin ruwan Koriya. Labudda kai ne kadai zaka iya warware wannan matsalar, abinda shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in, wanda ya gana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a makon jiya, ya gaya ma shugaban Amurka Donald Trump kenan. Sai shi kuma shugaban na Amurka ya ansa da cewa ina iya ganawa ta biyu da shugaba Kim kwanan nan. To sai dai ba a tsaye da wurin da za a yi ganawar ba, to amma ta yiwu ba a Singapore ba ne, inda ya gana da shugaban na Koriya ta Arewa a karo na farko a ranar 12 ga watan Yuni. Rasha ta ce za ta samar da wa Siriya ƙarin ingantattun makamai masu linzami na kare kai samfurin S-300 cikin makonni masu zuwa, duk kuwa da rashin amincewar Isra'ila. Ministan tsaron Rasha Sergey Shoigu ya ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya ba da umarnin hakan ne bayan da makaman tsaron sararin saman Siriya suka yi kuskuren daukar cewa wani jirgin saman Rasha da suka hango na kasar Isra'ila ne, da haka suka harbo shi ta yadda dukkanin Rashawa 15 da ke ciki suka mutu. Rasha ta dora laifin aukuwar al'amarin kan Isra'ila wadda sojojinta ke kai farmaki kan Siriya a daidai lokacin. Rasha ta ce makaman kariyar Siriya samfurin S-300 ba su da cikakken ingancin tabbatar da cewa jiragen Rashar ba na abokan gaba ba ne. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kungiyar ta'addancin ISIS ta ɗauki alhakin harin da aka kai ranar Asabar a wurin faretin sojoji a birnin Ahvaz na kudu maso yammacin Iran. To amma ƙasar Iran ta ci gaba da zargin ƙasashen Saudiya da Amurka da cewa suna da hannu. Sashin yaɗa labarai na kungiyar ISIS Amaq ya fitar da wani sabon faifan bidiyo jiya Litini mai nuna wasu mutane uku cikin wata mota suna rantsuwa cewa sai sun kashe waɗanda suka kira kafirai a ƙasar Iran. Kungiyar ta ce mutane ukun da aka gani a faifan bidiyon su ne suka kai harin na ranar Asabar a birnin Ahvaz, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 25 baya ga wasu 65 da suka ji raunuka. A halin da ake ciki kuma, shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce ba shi da niyyar ganawa da takwaran aikinsa na Amurka a lokacin taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya na makon nan a birnin New York, duk kuwa da kalamai daga Amurka da ke nuna cewa shugaban na Amurka yana shirye ya gana da shugaban na Iran. Sojojin Myanmar sun kaddamar da shiryayyen kisan kyashi da kuma ta'addanci kan musulmi Rohingya a cewar ma'aikatar tsaron Amurka, wadda kaɗan ya rage ta ayyana hakan a matsayin kisan ƙare dangi da kuma mummunan laifi kan bil'adama. Masu bincike sun yi magana da 'yan Rohingya maza da mata wajen 1,000 waɗanda suka gudu zuwa ƙasar Bangladesh. Suka ce sojojin Bama sun harbe tare da karkashe yara ƙanana da mutanen da ba su da ɗauki da makamai, suka jajjefa garwokinsu cikin kabari guda. daga cikin waɗanda abin ya shafa akwai waɗanda aka kona su da rai. Mata sun bayar da rahoton fadawa hannun gungun sojoji masu fadi. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi maci a Monrovia babban birnin ƙasar Liberia don matsa lamba ma gwamnati ta yi bayanin yadda aka karkatar da miliyoyin daloli daga babban bankin ƙasar. Wannan kuɗin na ƙasarmu ne, na 'ya'yanmu ne, saboda gobe, a cewar wata daga cikin masu zanga-zangar mai suna Precious William, 'yar shekaru 43 da haihuwa a hirarta da Reuters a birnin Monrovia, ta ƙara da cewa mun zo nan ne don mu kwato kuɗinmu. Takardar kuɗin Liberia kwatankwacin dalar Amurka miliyan 100 ne babban bankin na Liberia ya sa aka buga a ƙasar waje. To amma nan da nan ya ɓace bayan da iso wasu tasoshin jirgin ruwa biyu na ƙasar a tsakanin watan Nuwamban shekara ta 2017 da watan Agusta na shekara ta 2018 a cewar ministan yaɗa labarai Eugene Mbangi a makon jiya. Wannan adadin kashi 5% ne na ɗaukacin dukiyar wannan ƙasa ta yammacin Afirka.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Kuma da labarin mu bude taskar hotonnin mu a birnin tarayya Abuja, inda wakilin Hassan Maina Kaina ya yi nazarin rahoton cibiyar bincike ta Brookings Institute da ke nan Amurka, wanda ya nuna Najeriya na matsayi na hudu a jerin kasashen da aka fi samun kashe-kashe a al'umma cikin shekaru biyar da suka gabata sanadiyar rikice-rikice. Ga rahoton nasa.
Rahoton na Brookings Institute ya nuna cewa kasar Siriya ita ke kan gaba, inda sama da mutum 260,000 suka rasa rayukansu sakamakon tarzoma, sannan sai Afghanistan, Iraki, Nigeria da Yemen. Shugaban cibiyar bunƙasa demokuraɗiyya da ci gaba a Nigeria, Dr. Kolesha Tima, ya ce rahoton ko kaɗan bai bashi mamaki ba.
Eh, to gaskiya ba zai ba ni mamaki ba, saboda mun san cewa watakila ana maganar yadda kamar Boko Haram suke kashe mutane da yawa, da haka kuma sojojin Najeriya ma sun kashe mutane da yawa. Bayan haka ma na san cewa kowa ya san cewa wannan fada da ake tsakanin ma'amuma da kuma makiyaya, idan aka tattara wannan yadda aka kashe mutane na shi ya tallafa da cewa Najeriya ta zama ta cewa na fito a cikin yaron duwanar kasa.
Shi ma masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salmano ya ce wannan rahoto ka iya zama tabbas.
Akwai irin da yin rahotannin irin waɗannan da aka fitar da su daga baya, so wannan bai zo da mamaki ba, kawai ya nuna cewa maybe ya bi salon irin waɗannan rahotannin da suka fitar daga baya. Idan ka duba lambar da aka nuna cewa Najeriya, idan ka haɗa da Afghanistan kamar waɗannan rigingimin, zai ga cewa idan ka haɗa da waɗannan rigingimin da na Boko Haram da ake a waɗannan shekarun da suka wuce, zai iya yiwuwa lallai lambobin koda ba su kai haka ba dai suna.
To amma ƙwararru irin su Malam Muhammad Ibrahim da Masoro na shawabar sakamakon wannan bincike na cibiyar ta Brookings.
To gaskiya ni dai wannan magana ta bani mamaki. Idan ka duba yanayin yaƙe-yaƙen ƙasashen can ya sha bamban da yaƙin da ake yi a Najeriya. Gaskiyar magana, yaƙin da ake yi a Najeriya ko aka yi shekarun baya bai yi ƙarfi da tasiri irin wanda za a kwatanta shi da yaƙuƙuwan da aka yi a ƙasashen Laraba ko ake Mali har yanzu ba. Ko kansu 'yan ta'addan Najeriya ba su da ƙarfi kamar waɗancan 'yan ta'adda. Illa iyaka ka iya cewa wato rashin imani da 'yan ta'adda suka nuna a Najeriya aka yi kwatanta shi da can.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To daga batun harkokin tsaro kuma sai kiwon lafiya. Sama da mutane 30 suka kamu da cutar kwalara a jihar Niger, inda aka yi fama da ambaliyar ruwa, al'amarin da ya sa masana suke fargaban barkewar cututtuka. A cikin hirarsa da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsagiri, Dr. Ibrahim Idris, daraktan kula da lafiya al'umma a ma'aikatar lafiya ta jihar, ya bayyana cewa an tabbatar da mutuwar mutane biyu da suka kamu da wannan cuta.
gaba ɗaya dai da muka samu har dai zuwa jo da ne muka kira su 31 ne. Kasan dama sha ne mutane mu da suke can ba su kwade da wuri. To ma dama abin da suka yi za lokacin da abun ya fara suna zuwa can asibitin General Hospital Yauri. A wajen lokacin wurin aka samu cutar kebulu wurin aka samu mutuwa ɗaya sai kuma wanda bai je asibiti da wuri ba a can a cikin garin shi ma alamai rasuwa.
Mutum biyu kenan amma mun ji kamar ana cewa mutum shida suka
rasu. A mutane biyu mutum dama shi matsala no ba shine in ya fara guri daya in ba an maza doki action ba sai ga cewa mun ya ta yaduwa amma kaga da muka ji na magama din kai muka yi bam
a halin da ake ciki dai jami'an kiwon lafiya a jihar Niger tare da gudunmuwar wasu kwararrun likitoci da rundunar sojin saman Najeriya ta turo a nan jihar Niger na ci gaba da bayar da tallafin magungunan cututtuka daban-daban a sansanin da aka kebe ma mutanen da ambaliyar ruwan ta yi maɓanna a garin Zangeru kamar yadda Dr. Ibrahim Idris yake cewa
muna cikin wannan kuma sai muka samu taimako daga gurin abun response team na Nigerian Air Force na sojin sama su ma ko kusu kuma da suka je ma ba wai ainihin waɗanda wannan abu ya shafa ko suka ke kula da su ba yanzu ma abin da suke yi duka mutane da ke Zungeru da Kewe wanda hazima za su iya zuwa cikin wurin ID wurin da aka aje su suna ba su medical treatment
duk da wannan dai likitocin na ci gaba da bada shawarwari musamman ga mutanen da ke shirin komawa garuruwan su bayan janyewar ambaliyar ruwan
suka koma yanzu nan shawara zan ba su shine ka san a lokacin da aka wannan ambaliyar ya din shi wannan ruwa din ya kwaso datti cikin rijiyoyi da muke sha so in suka koma yanzu nan wannan rijiyoyi din ya kamata su sayin da za su tsabtata ruwan da ke ciki kayan su fara amfani da shi
kuma a rika dafa ruwan kafin a
sha eh to in ya kamata a rinka dafa ruwa rinka shi ne mafi sauki
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
To har yanzu muna Najeriya bari mu rufe taskar hotunan namu a jihar Kaduna inda wata kungiya da ke hankoran wato kwantar da hankula a inda ake fuskantar tazuma ta dauki matakin sauyin rayuwar yara da ke karatun allo da aka sani da almajirai kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Isa Lawal Ikara ya hada mana
ganin yadda wasu ƴan ƙasa ke kyarar almajirai ya sa wata kungiya da ke hankorar ganin Afirka ta bunƙasa ta hanyar kwantar da tashashen hankula da ake kira Novad a turance kuma a takaice ta shirye taron tallafawa almajiran domin nuna musu ana tare kuma al'umar ƙasa na sanar da su Sheikh Hallur Maraya da Rabaran John Joseph Hayab su ne shugabannin wannan kungiyar da ta shirya wannan taro.
Insha Allah kula da irin su zai taimaka wajen rage abubuwa na tashin-tashina. Yawancin yara sukan shiga tashin-tashina ne saboda lura da cewa al'umma ta yi watsi da su. Duk dan adam din da kake kulawa da shi babu shakka ka dasa soyayya ka kenan a cikin zuciyarsa. So da haka duk sanda yake wani abu wanda yake ba na kware ba da kai masa magana zai bari. In kuma yana ganin idan ka zai ba saboda ya san cewa kai masoyin sa ne to yau shine abubban da muka yi aikace kun ga dai gashi a zahiri mun ba su abinci mun ba su sira mun ba su man shafawa
mun tara almajirai ne domin da farko yan uwan mu ne yayan mu ne dalilin jama'a da dama musamman wasu bangarorin Najeriya ba su kan gane idan ai magana almajiri abin da yake fara zuwa zuciyarsu shine ai wanda ana amfani da shi ne domin ai ta'addanci ko wanda ana amfani da shi ne da cuci jama'a amma kan lura da yaran nan abin da suke nema kawai a gare mu kauna ne zumunci mutuntawa yaran nan Allah ya soya da wata rana wasu su za su zama abin da ma kasan nan ma za ta ji dadin su to da jama'a za su gane almajirin nan yayan su ne yan uwan su ne suna lura da su suna kuma kaunace su sai a fito da hanyoyin da za a kara ilmantar da su domin su samu kyakkyawan sanin ga mata na rayuwa tunda su ana koyar da su addini nan gaba sai amfani da su
manyan malaman addinin musulunci da krista ne dai suka yi jawaban jawo hankali ga almajiran da suka zo wajen wannan taro
sunana Habib Umar Mahmud kuma ni limamin juma'a ne na Kabala Kostin kamar yadda ake ganin yanzu wasu ƴan siyasa ke amfani da su daga abu ya tashi da su za a yi amma daga ƙarshe sai a zo a ce wai an hada almajirai to kaga wanda ya hangi cewa gare ya kyautata ma wannan mutumin dan ya hana shi zama akan titi ko ya hana shi shiga wani abu wanda ya shafi wani abu na tir ai kaga ya kamata ka yaba mishi
sunana Reverend Dr. Sunday Ibrahim ni ne magatakarda na jihar Kaduna na Kan ni ina ganin kamar abin da ya faru yau abin da ya kamata tajirin mu ne su yi ma marasa galihu na girma da sanin cewa idan yaro an haife shi ba yaro na mutum daya bane, yaro ne na al'umma. To kaga yaran nan yanzu nan an ba su abinci, an ba su rugunan sawa, an ba su man da za su shafa, kaga su ma yanzu nan sun ji su ma mutane ne. So ina ganin abin da Nova suka yi sun yabu mai kyau.
Sunana Ibrahim Kufena, sakarta jama'atul Islam na garin jihar Kaduna. Wajibi ne mu gode musu, mu kuma kira ga yan uwanmu. Yau idan kowa ya koma a ce akalla almajiri daya, ko bai zo na gidanka ba, ka ce kullun ko zo kuka bashi abinci ko kai mishi wani abu, to in ana haka za a rage yanda ake amfani da su ta abubuwa marasa kyau. Kuma muna so mu kira, wajibi ne iyaye ka zo ka ba mutum, ka ce ka kawo mallam ya karantar da yaro, baka bashi kudi, baka bashi abinci ba, to ba dole a fita aje ai tabbara ana yawo a titi ba.
To koya wasu daga cikin almajiran da wannan kungiya ta jawo a jika ta hanyar ba su sutura da kayan abinci suka ji.
Saidu, ngode, wannan zai taimaka mu in dinga shiga jama'a.
Kabiru, an ba mu shinkafa, an ba mu nama, an ba mu kayan sha, mun gode kuma Allah saka alheri.
Anas Inusa, muna je kamar an kula da mu ne. Sunana Hamza Yusuf, muna so a taimaka a ke dafa abinci a makaranta almajirai su daina ba.
Maganar almajirai da almajiranci dai na cikin manya-manyan batutuwan da gwamnatoci a baya suka dinga yunkurin ganin sun taimaka. Abinda wasu 'yan ƙasa ke ganin har yanzu akwai aiki tukuru. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Ina iyata, ina iyata, idan kina so ki samu ladar Ubangiji Rabbana, samu gyara ku samu da haƙi.
Tama da lakafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Madalla gaida dan talan Jos, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka bin Washington DC, da agogoma na Washington ke cewa karfe 3:18 na safi. Ga Baba Yakubu Makiri da shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC, nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin namu yana mai da hankali ne akan wani nazari da Majalisar Dinkin Duniya ta yi, inda ta yi muhawara a kai. Majalisar Dinkin Duniyan ta nanata cewa batun yawan mutuwa da raunuka da ake samu sakamakon hatsarin mota na ci gaba da zama babban kalubale ga kiwon lafiyar al'umma a duniya, kana yana haddasa koma baya ga harkokin jama'a da tattalin arziki. Dalili kenan da Majalisar Dinkin Duniyar ta tabbatar da wani shiri na sake karfafa inganta kai komon ababen hawa lamun lafiya. Majalisar ta ce idan aka bar wannan batu ba tare da ayi wani abu akai ba, to ko shakka babu zai addabi shirin tabbatar da muradun karni da ta kawo domin ci gaban kasashen duniya. Majalisar Dinkin Duniya ta dauki wannan mataki ne ba tare da jefa kuri'a akai ba domin muhimmancinsa. Ta ce ganin yadda mutuwar hatsarin ababen hawa ke yin nakasu ga tattalin arzikin kasashe masu tasowa, wannan lamari ya fara shafan arziki da kasashen suke tarawa a cikin gida ta kashi 5%. Da take jawabi akan muhimmancin wannan batun, muƙaddashiyar babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Amina Muhammad ta ce hatsarin ababen hawa ya fi kashe matasa fiye da duk wata cuta a duniya, kuma yana raunata su. Wannan abu ya kuma zama babban kalubale ga duniya baki daya. Ta kira ga matakan dakile karuwar mutuwar hatsarin ababen hawan, ciki har da kafa asusun tallafawa shirin kiyaye hatsara ta duniya. Wakilin Birtaniya a zaman muhawaran akan wannan nazari ya faɗa cewa cikin wannan karnin shekarar 2000 mutane miliyon 20 ne suka mutu, wasu kuma a ciki suka samu munanan raunuka a duniya. Ya ce ƙasarsa ta yi nasarar shawo kan wannan lamari ta hanyar ƙarfafa yin amfani da ɗaura baletin mota ko kuma seat belt. Kuma ya ce hakan ya sa an ƙarfafa shela tsakanin al'umma akan ɗaura baletin mota ko kuma seat belt ɗin kenan. Lamarin da ya ce a halin yanzu masu ɗaura baletin mota sun kai kashi 94 cikin 100, kuma hakan ya ceci rayukan al'umma da dama. Sauran masu jawabi sun bayyana irin matsaloli da ake fuskanta a kasashe masu tasowa wurin kokarin kawar da hatsarin ababen hawa akan hanya, inda mai wakiltar Najeriya ya ce ana fama da rashin isasshen kuɗi da hanyoyi marasa kyau da rashin shela da kuma rashin isassun cibiyoyin bada kiwon lafiya cikin gaggawa, kuma hakan na zama wata babban matsala ga wannan kokari da kasashen suke yi na kawar da hatsarin mota a hanya. A don haka ya ce ƙasarsa da zuba ido ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da za su ci gaziyar asusun tallafawa shirin kiyaye hatsarin ababen hawa na duniyar domin hana mace-mace akan hanya. Shi ko wakilin ƙasar Amurka a wurin taron ya yi bayani akan matsayar ƙasarsa bayan an tabbatar da sabon matakin yaki da yawan hatsarin ababen hawa a duniyar. Ya nuna cewa tawagar Amurka ta nisanta kanta da wannan matakin da aka ɗauka, saboda akwai wasu abubuwa da ke kunshe a cikin wannan kuduri da Amurka ba ta yadda da su ba, inda yake cewa Majalisar Ɗinkin Duniyar tana amai tana lashewa akan matakai da ta ɗauka a baya, musamman ma tsari da cibiyar cinikayya ta duniya ta tabbatar. Ya nuna cewa tawagarsa tana da damuwa akan wasu abubuwa da suke kunshe a cikin wannan kudirin da aka ɗauka. To a nan kuma za mu dasa aya, sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To kai ma ka dawo lafiya Baba. Yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun Jamhuriyar Nijar a wannan mako.
Matsayin da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da rayuwar karkara wato PNUD ta saka Jamhuriyar Nijar a rahotanta na shekara-shekara wanda ke fayyace mizanin ayyukan da gwamnatoci suka yi domin inganta rayuwar jama'a na daga cikin batutuwan da ke ci gaba da ɗaukar hankalin jaridun wannan ƙasa, bisa la'akari da cewa daga cikin ƙasashe 189 da binciken na UNDP ya shafa, Nijar ce ta kuta a duniya. Jaridar Le Nouveau Républicain wacce ta yi tur da wannan al'amari na cewa kamata ya yi Prime Minister Birgit Rafini da ministocin da suka jawo Nijar wannan ƙasƙanci su yi murabusu daga mukamansu, saboda babbar alama ce da ke nunin sun gaza. Jaridar Lebanon na cewa gwamnatocin Nijar da Najeriya sun fara tunanin shimfiɗa layin dogo tsakanin Kano da Maradi, ratsawa ta Daura, Jibiya da Katsina a wani yunkurin bunƙasa harkokin kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu. Idan wannan aiki ya kammala, zai ba 'yan kasuwar Nijar damar amfani da tashoshin jiragen ruwan Najeriya don fitan kaya, kamar yadda ministan sufurin Najeriya Rochi Amechi ya faɗa a yayin taron hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya da ya gudana a baya-bayan nan a Abuja. Jaridar Le Sahel na cewa Majalisar Koli mai kula da harkokin shari'a a Jamhuriyar Nijar ta gudanar da taronta na shekara-shekara a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Isuhu, inda mahalartan suka tantauna wasu muhimman batutuwa, ciki har da naɗe-naɗen mukamai a kotuna da batun canzawa alƙalan shari'a wuraren aiki. Jaridar La Griffe ta bayyana cewa 'yan bindiga sun sako mutanen da suka sace a farkon watan Satumba a ƙauyen Geskeru da ke yankin Difa. Jaridar na cewa miliyan 34 na sefa aka biya kafin a fanshi waɗannan mutane da suka hada da mahaifiyar wani ɗan majalisar dokokin ƙasa da ƙanwarsa, lamarin da jaridar La Griffe ta ce yana buƙatar hukumomi su ɗauki matakan gaggawa domin kawo ƙarshensa. Mu cike sharhin na wannan mako da jaridar Le Républicain wacce ta ce hukumar ƙwallon ƙafar nafiyar Afirka wato CAF ta jaddada wa hukumomin Nijar cewa kasar ce za ta karbi gasar cin kofin matasa 'yan kasa da shekaru 20 da ake sa ran so makafsawa a watan Fabrairun 2019. Jaridar ta ce shugaban hukumar CAF Ahmed Ahmed ne ya bayar da wannan tabbaci jim kadan bayan ganawarsa da shugaban kasar Niger a yayin ziyarar da ya kawo a wannan kasa a makon jiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To sai kuma rayuwa da kuma su saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana a nan da Amurka cikin Najeriya. Ina son in ba jam'iyyar APC shawara jam'iyyar ta kasa baki daya. Shugabannin jam'iyyar don Allah kar ku kasa jawabin a samu didani. Aje a yi tantance waɗanda sun ka tantance a wannan na jirgin mai Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar APC. Wani bai tantance can ya kai a ba shi takara wanda ba azzalumi ba ne, wanda ba shi mulki da yake so ba a ƙasa yake so.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Rayfata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Shugabannin duniya a yi taro lafiya, amma don Allah manyan kasashen duniya a yi wa ƙananan kasashe adalci. Abun kusan yana zama kowace babbar ƙasa sai ta kirkiri wa karamar ƙasa zunubi don ta hallaka ta. Abu na biyu, ina son yi kira ga shugaban Najeriya, shugaba Baba Muhammadu Buhari, cewa ya faɗa wa shugabannin duniya da ƙasashen duniya cewa yadda kowane shugaba ke ƙaunar ƙasarsa da al'ummarta, to haka shi ma yake ƙaunar Najeriya da al'ummar Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika, sunana Alhaji Musa Amerika Siya ke da Najeriya mazaunin Kwari. Ina son aika ra'ayina ga al'ummar jihar Kano, wanda ina jin wai ana cewa Gandije bai rabu da shi ne, Gandije ba zai kawo Kano ba. To ina tambayar kai da cewa Gandije bai da wani jiki ko ba za ka zaɓi Gandije ba, shi ne farin jini wanda za ka zaɓa da ya mulki ni ya maka a gidanku. Don taki ne ya ce maka, don haka ku yi siyasar wa'inta, ku yi siyasar ci gaba tsakanin da Allah jihar Kano. Duk wanda ya fito zai haye mulki, za a shi mulke ku, sai ku duba ku gani me zai tsara muku, me ya yi muku rashin gaba ko me zai muku rashin gaba.
To ra'ayoyi ku kenan masu saurare, sai kuma kaɗan daga cikin takaitattun labarai.
To a takaice, shugaban Koriya ta Kudu da kansa isar da wani sako ga shugaban Amurka Donald Trump cewa shugaban Koriya ta Arewa na son ya sake ganawa da shi nan ba da dadewa ba don ci gaba da shirin kawar da nukiliya a yankin ruwan Koriya. Kungiyar ta'addancin ISIS ta ɗauki alhakin harin da aka kai ranar Asabar a wurin faretin sojoji a birnin Ahwas na kudu maso yammacin Iran. To amma ƙasar Iran ta ci gaba da zargin ƙasashen Saudiya da Amurka da cewa suna da hannu a ciki. Sojojin Myanmar sun kaddamar da shiryayyen kisan kiyashi da kuma ta'addanci kan musulmi Rohingya a cewar ma'aikatar tsaron ma'aikatar harkokin wajen Amurka, wadda kaɗan ya rage ma ta ayyana hakan a matsayin kisan ƙare dangi da kuma mummunan laifi kan bil'adama. Masu bincike sun yi magana da 'yan Rohingya maza da mata wajen 1,000 waɗanda suka gudu zuwa Bangladesh. Suka ce sojojin Bama sun harbe tare kuma da karkashe yara ƙanana da mutanen da ba su ɗauke da makamai, suka kuma jajjefa gawarkinsu cikin kabari guda.
To a gaishe ka masu saurare, nan kuma muka kammala shirin baki ɗaya na wannan safiya, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da sabon shiri cike har da noma tushen arziki na safi na tutu dangi. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan waɗannan shirye-shirye har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto labarai, da kuma Solomon Abo da ya taimaka wajen haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Mateo Ajiya Zainab Alheri, ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.